Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya na yau Talata 29 ga watan Yuni shekarar 2021. Baban ku makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga kanan labarai.
Cutar corona, sauyin yanayi da kuma tabbatar da samar da isasshen abinci. Shine abubuwan da za a tattauna a kai yau Talata a taron ministoci na kungiyar kasashe masu karfin tattalin arzikin G20 na duniya a Italy. An umarci tsohon shugaban kasar Afrika ta Kudu Jacob Zuma ya shafe watanni 15 a gidan yari bayan kin bayyana gaban kwamitin da ke gudanar da bincike kan jerin zargin cin hanci da rashawa da aka tafka lokacin da yake shugaban kasa. Birane da dama a kasar Australia suna gab da shiga kulle saboda karuwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa na Delta da ya haura hudu.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji labari da dume-dumen sa cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kamo shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB Nnamdi Kanu wanda ke neman ballewa daga Najeriya. Bayan haka za ku ji fashin baki da Farfesa Bube na Maiwa yayi mana akan hukuncin daurin watanni 15 da aka yanke wa tsohon shugaban Afrika ta Kudu Jacob Zuma.
Ni a gani na duk mutum kowane ne ya kai mahaluki ya zamanto al'ummar kasa suka baka amana. Kashe kace amanan nan. Sakamakon amana kowa ya san hukunci ne.
Idan muka leka jamhuriyar Niger kuma kungiyar tsofaffin banyan jami'an gwamnatin kasar da suka hada da tsofaffin ministoci ta nuna gamsuwa game da yanda sannu a hankali sojojin Niger ke ci gaba da samun nasara a yaki da ta'addanci. Muna kuma dauke da shirin nomatishin arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Cutar corona, sauyin yanayi da kuma tabbatar da samar da isasshen abinci su ne abubuwa da za a tattauna a yau Talata a taron ministoci na kungiyar kasashe masu karfin tattalin arzikin G20 na duniya a Italy. Tattaunawar da za a yi a birnin Matera shine taro na farko da ministocin za su yi na ido da ido tun bayan shekarar 2019. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce sakataren harkokin wajen kasar Amurka Antony Blinken zai jaddada muhimmancin aiki tare da shawo kan waɗannan ƙalubale da duniya ke fuskanta batun da ya zama gama gari cikin watanni. Shi da shugaba Joe Biden za su ɗauki hanya mai kyau domin maida hankali akan farfaɗo da alaƙa da abokan ƙawancensu. Tarukan da za a gudanar yau Talata zai yi la'akari ne da farfaɗo da tattalin arziki a Afirka, haɗi da daidaito tsakanin jinsi da kuma samun dama. An umarci tsohon shugaban kasar Afrika ta Kudu Jacob Zuma ya shafe watanni 15 a gidan yari bayan kin bayyana gaban kwamitin da ke gudanar da bincike kan jerin zargin cin hanci da rashawa da aka tafka lokacin da yake shugaban kasa. Kotun kundin tsarin mulkin kasar ce ta yanke hukuncin yau Talata bayan da ta same shi da laifin yi wa kotu karan tsaye. Babban kotun ta umarci Zuma ya kai kanshi ga 'yan sanda cikin kwanaki 5. Kotun ta umarci Zuma dan shekara 79 ya bayyana gaban wani kwamitin bincike na musamman farkon wannan shekarar da ke binciken zarge-zarge da dama da ake wa tsohon shugaban kasar da suka shafi wawashe kadarorin gwamnati a tsawon wa'adin mulkinsa tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2018. Zuma ya musanta zarge-zarge, ya kuma kiba kwamitin haɗin kai, yana zargin muƙaddashin babban alƙalin ƙasar Raymond Zondo shugaban kwamitin binciken da yi mashi bita da ƙulli. Binciken da ake yi wa Zuma na daga cikin matakan da shugaban ƙasa mai ci yanzu Cyril Ramaphosa ya ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa a gwamnatin ƙasar da kuma jam'iyyar ANC mai mulki. Birane da dama a kasar Australia suna gab da shiga kulle saboda karuwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa na Delta da ya haura hudu. Hukumomi a kudancin Queensland sun kallafa dokar kulle na kwana uku a babban birnin kasar na Brisbane da wasu makwabtan yankuna da za a fara a yammacin ranar Talata yayin da kuma yammacin Australian a babban birnin Perth aka shiga kullan kwana hudu. Biranen Darwin da kuma babban birnin jihohin arewacin kasar da Sydney, New South Wales suke cikin kullan na tsawon lokaci. Ana danganta sabbin kamuwa da cutar corona akalla 150 a fadin kasar, da wani direbin wata motar kawa limousine da yake dauko ma'aikatan jirgin sama na kasa da kasa a tashar jirgin sama na Sydney. Australia ta samu gagarumar nasara wajen shawo kan matsalar yada cutar ta COVID-19 ta hanyar dokar kulle mai tsanani, inda ta sanar da waɗanda suka kamu da cutar 30,560, sai kuma aka samu mutuwa 910. Bisa ga rahoton cibiyar bincike ta John Hopkins, ta yi amanna cewa barkewar cutar yana da nasaba da yadda ba a samun yawaitar fitowa gangamin yin allurar rigakafin da kuma samun rudu dangane da allurar AstraZeneca da ake badawa sau biyu da aka fi amfani da ita a kasar. Nau'in cutar COVID-19 na Delta da aka fara ganowa a kasar India, yanzu an gano irinta a kasashe 80, sannan tana ci gaba da yaduwa sosai a fadin duniya. Kasashen Portugal, Spain da Hong Kong sun ba da sanarwar sabbin matakai kan matafiya daga Birtaniya, inda kashi 95 cikin 100 na COVID-19 din daga nau'ukan Delta ne. A ranar Litinin, Amurka ta daga gargadi kan tafiya zuwa Liberia, Uganda, Mozambique da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa zuwa mataki na hudu na hana tafiya saboda karuwar cutar COVID-19 a kasashen.
Tuma dalla, kafin mu kawo muku sauran labarai da muke dauke da su, bari mu faro da wannan labari da ya fito da dumedumensa. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kamo shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB, Nnamdi Kanu, kuma ta gabatar da shi a gaban kotu. Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya yi wa wakilinmu a Abuja, Umar Faruk Musa, ƙarin bayani.
Kamar yadda ka sani, wani lokaci da ya gabata kotu, Federal High Court ta ba da shi beli bisa sharuɗa. Kuma bayan ba shi beli, babban dalilin shi ne na abin da ya danganci damuwar da ke da nasaba da lafiya. Amma tun daga wannan lokaci ya arce, kuma gwamnatin Najeriya ta fuskar fahimta da ainihin sauran hukumomi na tsaro sun kasance suna ɗaukar mataki na ganin da cewa an kamo shi, an gurfanar da shi a gaban kotu. Kamar da ka sani, wancan lokaci an gurfanar da shi a gaban kotu ne ranar 14 ga watan 10 na shekara ta 2015. To ya arce, a sanadiyar arcewar nan ta sa, idan kana tuna, ranar 28 ga watan 3 2019 kotu ta soke belin da ta bashi. Labari mafi jin daɗi shi ne sanadiyar arcewar da ya yi an samu nasara a halin da ake ciki ta ainihin kamo shi, kuma an kamo shi ne a ranar Lahadi da ta gabata, wato ranar 27 ga wannan wata na shekara ta 2021. Kuma maganar nan da muke halin yanzu, ana ɗaukan matakai na ainihin gabatar da shi a gaban kotu, wadda ita ce ta ba shi beli ya arci a gabanta. Kuma kotu ta saurari mu'amala a halin yanzu, ta kuma yi umarni da cewa a tsare shi domin ci gaba da bin bahasin bincike. Kamar da ka sani, lokacin da ya arce ta fuskar beli, ya dauki matakai na kokarin kawo tashin hankali har da sa husuma tarzoma da yi mazabon kasa ta fuskar unhwani da kafofi na yada labarai da suka da radio da television da kuma yanar gizo. A halin da ake ciki dai, an gurfanar da shi a kotu, bincike yana ci gaba a halin yanzu.
To ko ina aka kamo shi a cikin Najeriya ne ko daga wata kasa aka samu haɗin kai aka taho da shi Najeriya?
Bayanin dai da nake iya baka ta fuskar ina kamo shi da sauran abubuwa makamantansu, mu'amala ce wadda ake kira classified information a halin yanzu. A hukumance ba mu shirya yin bayani akan wannan bangare ba, amma dai abin da nake sanar da kai, an hannun tashi a gaban kotu, kuma kotu ta daga sauraren shari'ar zuwa 26 ga watan gobe domin ci gaba da sauraren ta. Amma bayanai da suka danga fadada yau shi aka kamo shi, ina aka kamo shi da sauran abubuwa makamantansu, za a sanar da al'umma idan bukata ta kama ko aka kai kuma gabar da ainihin bincike ba zai cutu ba.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan tattaunawa da ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Gwamnatin Habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankin Tigray, yayin da tsohuwar jam'iyyar da ke mulki a kasar da dakarunta suka shiga Mekelle, babban birnin yankin. Lamarin da ya sa al'ummar yankin fatsama tituna suna murna. Gwamnatin kasar Habasha ta sanar a kafar sadarwar kasar jiya Litinin cewa za ta daina musayar wuta ba tare da bata lokaci ba biyo bayan shafe watanni 8 ana rikici a yankin. Wakilin muryar Amurka a Mekar ya ce basu ga sojojin gwamnati a birnin batun ranar Lahadi. Dakarun 'yan tawaye daga jam'iyyar 'yantar da al'umman Tigray TPLF da ke mulki a yankin sun sanar a tashar rediyon jam'iyyar cewa dakarunsu sun shiga Mekar. Bayan kusan wata biyar da dakarun Myanmar suka karɓi ragamar ƙasar, gangamin neman sauyi da ake kira Spring Revolution ya yi sanadiyar zanga-zanga a faɗin ƙasar da kuma hargitsi da ya janyo rasa rayuka. Amma dakarun sojin ba su tsaya a kan tarwatsa masu zanga-zangar kaɗai ba, sun kuma riƙa bin 'yan jarida da ke ɗaukar rahoto a kansu. Sojojin Myanmar wanda ake kira da Tatmadaw sun yi amfani da kundin doka na Penal Code na farma duk wanda zai shiga lamarin aikin gwamnati. Waɗanda aka samu da laifi za su fuskanci zaman yari na shekaru. Sojojin sun tsare dubban mutane tun daga juyin mulki na 1 ga watan Fabrairu, wanda ya hada da 'yan jaridu da dama. Nathan Mong, wani editan Amurka da aka saki, ya yi magana akan ukubar da ya sha wanda ya hada da duka, tuhuma da kuma hana su abinci da ruwa, yayin da shi kuma ɗan jaridar Amurka Danny Fenster har yanzu yake tsare a gidan yarin Yangon.
To madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar kotu Afirka ta Kudu ta yanke wa tsohon shugaban kasar Jacob Zuma hukuncin ɗauri na watanni 15 saboda gazawarsa ya bayyana gaban kotun akan wani muhimmin batu na cin hanci da rashawa da aka dade ana zarginsa da aikatawa. Kotun kundin tsarin mulkin Afirka ta Kudu ta umarci Zuma da ya gabatar da kansa ga 'yan sanda a garinsa na Nkandla ko kuma Johannesburg a cikin kwanaki 5. Farfesa Abube na Maiwa na Jami'ar Diouf a Senegal ya mana fashin baki akan wannan hukuncin da aka yanke wa Zuma, yana mai cewa
darasi ne ga shugabannin namu da ya zamanto irin aikinsu kenan, kuma ko suna nan ta baya idan an tsaya bisa tafarkin gaskiya ko suna nan ta.
Kana gadin batun da ake zargin shi na cin hanci da rashawa tunda an yanke masa wannan hukunci a jinginar da wannan ko kuma a dakatar da wannan ko kuma a'a dai bancin wannan hukuncin da aka yanke mai a sake yanke mai wani hukunci na zargi da ake masa idan an tabbatar da ya aikata?
Ita wannan kuma yana rataye ga wayar yan Afirka ta Kudu ne. Ni a ganina duk mutum kowane ne ya kai mahaluki ya zamanto al'ummar ƙasa suka baka amana, kashe ka ci amanan nan, sakamakon cin amana kowa ya san shi hukunci ne, hukunci kuma mai tsanani, saboda a cikin duniyan nan ko Al-Qur'ani yana faɗi cin amana ba abin da ya kai gare shi wato mummunan huska. To saboda haka ni idan aka ce mutum ka yi rubda ciki da dukiyar jama'a ko kuma ka shiga wata hanya wadda da al'umma da suka azaka suna tsammanin kai za ka sa su cikin hanyar kwarai, ba ka sa su cikin hanyar kwarai ba, ni duk irin hukuncin da aka yanke wa mutum to ni ban na jin tausayin shi. Wato yanzu wannan farko ne, saboda ababen ma da ake zargin shi da shi sun yi haka, bincike shi za ya kawo haka, kuma 'yan Afirka ta Kudu su suka san yadda za su yi da shugaban nasu tun da su ne suka ba shi amana kuma amana su yacce.
To amma wannan kaman su South Africa, Afirka ta Kudu din nan za iya cewa wato ƙarfin demokaradiyya ce ta kawo haka koko?
Ƙarfin demokaradiyya shi ya kawo haka, wato suna da dokoki waɗanda su ba mutane ba ne masu sa hannu da bai ban hannu su share dokokin kasar su, suna tafiya ne da dokoki kamar yadda ya kamata. Kuma wannan darasin ya hoto musu ma daga shugaba Mandela, saboda akan gaskiya rashin kamar tsayan shi dindindin bisa karaga iko shi ya kawo haka, dukkan su kowa dai yanzu yana ma kan shi shawara, sai shi Jacob Zuma kin da yake yana da taurin kai, to suna karshe sai ke zuwa. To wannan duka dai tafarkin demokrasiya ne, kuma ka san kasar ta Afirka ta Kudu ta bambanta da sauran kasashen, saboda ka san akwai turawa ba a cikinta, ba bai daya bane. To ina ganin cewa kasashen duniya ma suna kallon abin da yake faruwa a can, dangane da cewa akwai masu jafata a cikin kasar. To wannan ina ganin shi ma yana cikin ababen da ke sa ita Afirka ta Kudu take hamzari duk abin da ya zamanto wani aikin asha ne su hukunta mutum.
To kana ganin akwai wani abin da ya kamata sauran kasashen Afirka kuma su koya daga irin wannan mataki da Afirka ta Kudu ta dauka akan tsohon shugaban kasa?
Kasashe da yawa a nan nahiyar mu ta Afirka tun ba sauran kasashen ba waɗanda ya zama to sun yi zama ƙarƙashin mallakar ƙasar Faransa, inda ƙasar Faransa ce take ita ce nama. Yau idan aka tsaya aka yi nazari bisa abin da yake faruwa a Afirka ta Kudu, kowace ƙasa yau ya kamata a ce ta hau wannan dokin, saboda shugaban ƙasa idan ya zo shi ya rinka ma jama'a adalci, kuma dukiyar jama'a ya rinka kare ta, a bar handama da rashawa da sauransu. Alal misali, yanzu in muka ɗauka yawancin shugabannin ƙasashen namu, duka abin da ya sama suke jima bisa iko, saboda irin aikin asha da suke yi. To mutane da yawa suna ganin cewa da idan sun yi ma ba abin da yake biyo haka, wato shugabannin ƙasashenmu idan suka yi aikin asha sai suke ganin kamar ba abin da yake biyo haka, za a ƙale su su je su zauna sai sun mutu da dukiyar jama'a. To irin wannan tana sa su rinka fargaba, domin kamar shi tsohon shugaban ƙasa Afirka ta Kudu Jacob Zuma, kamar irin shi an ce yau an yanke mishi hukunci na kurkuku na wata 12, da wannan an yi a cikin ƙasashen Larabawa 15, da wannan an yi a cikin ƙasashen Larabawa, wato Murtaniya ga ta nan, shi ya kawo wanda ya ɗauki wurin shi ya aza shi. To kuma hawa yau wannan kin, saboda tsananin adalci ga yadda muke gani, wato yana nan ana kiran shi ma a koti, ko da yake yana nuna musu abin da ake zargin shi da shi. Amma wannan babban darasi ne gare mu, kuma wannan tafarkin ya kamata a ce duka kasashenmu na nahiyar Afirka a ce mun hau wannan dokin ta cewa da ba wai saboda ka yi zaman shugabancin ƙasa ba ne, in ka sabka idan ya zamanto ka yi aikin asha ya kamata a gurfanar da kai a gaban koji ko ta wace fanni ne.
Farfesa Abubakar Maiwaki na jami'ar Diouf a Senegal. To idan muka leƙa jamhuriyar Niger, ƙungiyar tsofaffin jami'an gwamnatin ƙasar da suka haɗa da tsofaffin ministoci Chirac ta nuna gamsuwa game da yadda sannu a hankali sojojin Niger ke ci gaba da samun nasara akan yaƙi da ta'adda, musamman bayan da sojojin ƙasar suka fara amfani da jiragen sama wajen kai farmaki akan 'yan bindigan. Idi Ango Umar tsohon ministan cikin gida ne na Niger, kuma shi ne shugaban ƙungiyar ta Chirac, ya tattauna da wakilinmu Yusuf Abdullahi a birnin Yamai.
Lalle a yanda muke samun labari, kuma a yanda 'yan yankin Difaso da kansu suke magana, lalle tun da jirage suka fara tashi an ga ana samun nasara, sojojinmu suna samun nasara, kuma wannan farin ciki ne a gare mu a duk 'yan ƙasa. Kuma mu Chirac ƙungiyarmu da duk larin ƙungiyoyin farar hula da duk jama'an Niger muna murna, kuma muna shinshina musu, kuma muna kawo musu goyon baya, kuma mun tabbata lalle in aka ci gaba da haka kamar yadda muka kwatanta kwanan baya, in dai sojojinmu suna samun kayan aiki, in dai an haɗa duk abubuwan da ya kamata a haɗa, ko da yake ba ƙasa ba ce mai kuɗi, amma in aka sa himma, aka sa tsari, aka sa tunani, aka kawo jiragen nan, aka ba su goyon baya, to lalle za a riƙa samun nasara. Da gudunmuwar da al'umma wajen Difa take bada bisa kan ransaiman da aikin da ransaiman militare ke yi, kina abun sai mu ce alhamdulillah ya fara kawo ƙarfin gwiwa da ake kama sojoji, kuma ga nasara ta fara tabbata. Kamar yankin Talabiri da wajen yankin Difa da jiragen da aka fara kawowa duka cikin ƙasa, mun tabbata in dai aka ci gaba da haka to abubuwa da yawa za su sake, kuma za a samu kwanciyar hankali wajen talakawanmu, kuma ba za mu ƙara samun irin wannan hare-hare na motoci wanda suke shiruwa cikin ƙasa su yi abin da suke so kuma su koma ba a musu komai ba. A shekarun baya kuma kuna da labari ba a so a bar 'yan ƙasa su yi magana, kun san mun kwatanta kamar sojoji ba su kaɗai ba ne ya kamata su fuskanci wannan yaƙi. Yaƙi na ƙasa duka ne, a cikin ƙasa akwai tsohon sojoji, akwai wanda Allah ya ba su baiwa, ya ba su basira, ko suka riƙe wa ansu makambai wanda suke iya kawo gudunmuwarsu, kuma akwai masu bayani wanda suke ce akwai abin da ya faru. To saboda shi ne muke kira ga magabata, duk ɗan ƙasar da ya taso ya ce na da bayani ko yana da gudunmuwar da zai bada, ko yana so ya huto ya kawo gudunmuwar shi ga sojojinmu musamman, don su ƙara ba su ƙarfi da abin da suke. To muna kwatantawa kamar duka a ƙabarinsu suna hutawa. Ƙasa ta waje ba ta izawa ta yi yaƙi a kambacin 'yan Nijar. Wannan 'yan Nijar kin komin ƙalilansu su ne za su cutar ƙasar Nijar. Ya yarda da su, ya dogara ga su, ya ba su ƙarfi. Kannan in akwai wani taimako na kuɗi ko na abu gudunmuwa na kayan aiki, waɗannan ƙasashen waje suna iya kawo taimako.
Idi Ango Umar, tsohon ministan cikin gida a jamhuriyar Nijar, a tattaunawarsa da wakilinmu Yusuf Abdullahi. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Oma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraronmu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu, kan wani kudurin doka da ya gabatar da ya tsallake karatu na uku. Kudurin da zai ba da dama a kafa wata gidauniya ta musamman wacce za ta kula da harkokin noma a ƙasar, kama daga ba manoma tallafin kayan aiki da basussuka domin inganta harkar noma. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Madina Dauda ta tambaye shi inda majalisa ce ta yi wannan doka, ko wani irin rawa gwamnati za ta taka a wannan gidauniyar.
Hakika tun da yazo ya zama doka, ya zama dole a baki ikon shi, kawai ikon Allah shi ne kawai zai karo wannan. Yanzu dole ne in har aka samu shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannunsa, kuma zai yi, domin ba abin da yafi masa muhimmanci a cikin gwamnatin nan. To zai yi in Allah ya yarda. To da yayi fa, to kan mai wada wabi, dole ne za a kafa wannan gidauniyar da ma'aikatansu da sauransu duk za a yi. Da na yi zai ta fara aikinta, kuma ga ko za a iya gama cikin wannan shekaran kafin a fara a koma a cikin ruwa fara faɗuwa tsoraye. To ko za a samu a gama cikin wannan shekaran a samu amfanin wannan gidauniyar tun bana, to shi ne ba zan iya kasancewa ba, don na yi nawa ko mun yi namu mu sanatoci da majalisa sauran sai abin da aka yi ba shi don sai na shi kuma samu gami da kuma gwamnati za ta yi na tabbatar cewa an kafa wannan gidauniya.
Akwai matsaloli da a yanzu haka har Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta riga ta yi bincike akan wannan, cewa a wannan yanayi da ake da kuma bayyanar wannan cuta ta coronavirus, ana dab da fuskantar yunwa ne a wannan ƙasa ta Najeriya yanzu. Ta yaya kake ganin samun irin waɗannan gidauniyar za su taimaka wajen yayin irin waɗannan matsalolin?
Ko taimako ko sai za a samu insha Allah. Ai cikin dalilai ma da yasa abin aka hanzarta, aka samu kammala abin da ya kamata na wurin samun dokan ya kammala. An sabu damuwa bara da wannan annoba ta coronavirus ta addabi al'umman ƙasar nan. Manoma samun dama a je gona ya zama aiki, domin an samu lokacin da doka aka yi ta ƙasa ta gumi ba daman fita. To shi ko gona ba a gida ake yin shi ba, sai an je daji. To zo samun zuwa gona yana da wahala. Kayayyaki ma da ake kaiwa komo na manoma su taki ne da su feshi, magunguna ke ba su feshi na kashe ciyawa da na kashe ƙwari, tafiya ke da su. Gwamnati daban-daban aka yi kasuwannin mu masu yi su saya don su je su amfani su amfani gonakin su. Bara samun yin wannan cikin kwanciyar hankali bai yiwu ba, saboda an samu wahala. To wannan wahala ka samu, dole ne harkar noma da ingancin shi ya zama koma baya a samu cikas. To muddin kuma samu cikas, to samun wadatuwa na abinci da gonakin nan dole ba za a samu yadda ake buƙatar so ba. To amma alhamdulillahi gwamnatin jihar Muhammadu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ɗauka matakai na musamman wanda zai ɗan kawo sa'ida ga manoma. To idan Allah ya sa an kafa wannan abu gidauniyar mu ta tabbata ta kafu ta fara aiki, to za a ƙarin samun ƙofa ne na hutawan manomi, kuma manomi ya huta kuma ya aikin ya yi noman yadda ya kamace shi, to za a samu riba ko shi ne wadatuwa na abinci. Ba shakka a wannan nazarin za ka ke mana ba ƙarya, akwai damuwa wanda duk shi ba damuwa, to bai san abin da ake ciki ba. To amma alhamdulillah gwamnati ta ɗau matakai da magance wannan damuwa.
Yanzu wannan gidauniya idan aka kafa ta, kowane manomi zai iya karban bashi a gidauniyar nan?
Eh, a kullum da suke sai sun fara aiki, su za su kayyade hanyoyi na samun bashi ko samun tallafi da manomi ke zai bukata daga gare su. Wannan mu da mai doka kuma yadda za a samu kuɗin da shi cikin wannan gidauniyar shine namu. Yadda za hukumar zai kafa hukumar wannan gidauniya, mun sa doka a kai, iko da shugaban kasa ke da shi a kai, mun sa mai minista zai yi a cikin tafiyar gidauniyar, an sa su wane ne za mu ma'aikatan gidan, do an sa su waye members na directoci na wannan do'a don mun kayyade. To saura yanzu bayan shugaban kasa ya rattaba hannu ya yadda, to kaga kuma yanzu za a ayyanar da ainihin wannan tsari da muka shirya.
Menene bambancin bashin da manomi zai karba a gidauniyar nan da wanda ake karba a banki? Domin ka san na banki akwai ruwa.
Allah miki yake so, Allah miki yake so. Abin da ke faruwa, Allah su ta sun dan tabarbare mana harkar banki, domin wasu bankuna suna abin da gwamnati ba ta da shi ba, amma saboda halin dan kasar nan sai a dibi abin ana kallo kusa a kau da kai a gani an ba gani ba ko ku aikun na shegu, saboda haka ana abubuwan da bai kamata ba kuma ana bari abubuwan suna faruwa. To da farko muddin wa sai ga ka'ida na ba da bashi da noma iri kaza, to wannan gidauniya ba ta keta da wannan doka ba da gwamnati ta yi ta. Kudin za samu kuma daga wurin kusan daga kafofin gwamnati za sami ko za kudaden shi bankin yan kasuwa, su ma akwai doka kansu. To amma bin dokan na yana musu, yana musu wuyan kuma ba wai dabba su iya bane ba, wuyan son zuciya ne don su inganta ribansu. Ko da shi manomi ko shi wanda zai samu jizocin bashi, ko da zai samu damuwa, su ba damuwansu bane ba, damuwansu dai su bayar su sa irin ruwan sun kai kamata sa, sannan kuma samu ribansu sun samu iyakan nan suke. To a wannan gidauniya ba za su kazanta kamar irin na bankuna na yan kasuwa da sai ne da kudin ba. Wannan gidauniya aiki ne musamman da inganta noma, duk abin zai kawo manomi cikas ciki wato ba tare da shi ba.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da kashi na karshe na tattaunawar. Yanzu a madadin sanata Abdullahi Adamu, kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe take muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaida Baballe, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email. Sako mu na farko na cewa jama'a duk inda muke ya kamata mu kiyaye yin gine-gine a magudanan ruwa ko kuma zuba shara a cikin hanyoyin ruwa domin mu kauce daga ambaliyar ruwa, duba da ganin yadda damina ta fara kan kamawa a kasashenmu. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, da Malam Bala Mika da Mari birnin Gwari, da Yaya Ajiza Ingawa. Wannan wasiƙa ta fito daga Aminu Kano mai dagarko, ya ce assalamu muryar Amurka, da fatan kuna lafiya. Cece ku ce da ya biyo bayan kan ficewar gwamna Muhammad Bello Mutawalle daga jam'iyyar PDP zuwa APC, sam-sam bai dace ba domin siyasa rigar yanci ce. Sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir, ya ce salam VOA Hausa. Kammala wani taro a birnin Abuja da majalisun tarayya da suka fito daga yankin arewa suka yi a kan kudirin dokar gyaran fasalin man fetur a Najeriya. Wannan ya yi daidai domin ya kamata kuwa a gyara wannan fanni, kasancewar man fetur arzikin ƙasa ne, arzikin ƙasa kuma na 'yan ƙasa ne baki ɗaya. To sai a biyo mu a cikin shirinmu na dare domin jin cikakken rahoton. Yanzu kuma ga Hanifa Kabiru ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Umarci tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya shafe watanni 15 a gidan yari bayan kin bayyana a gaban kwamitin da ke gudanar da bincike kan jerin zargin cin hanci da rashawa da aka tafka lokacin da yake shugaban kasa. Bayan kusan wata 5 bayan da dakarun Myanmar suka karbi ragamar kasar, gangamin neman sauyi da ake kira Spring Revolution ya yi sanadiyar zanga-zanga a fadin kasar da kuma hargitsi da ya janyo rasa rayuka.
Baba Yako Makere da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.